Daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama da fatan kuna nan lahiya da wannan yammacin Juma'a 26 ga watan Agusta. Yau da gobe shirin matasa kuke saurare kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 22, 16 da kuma ta internet a voahausa.com haruwa yau. Ta Facebook a shahin VOA Hausa. A Yamai babban birnin ƙasar Jamhuriyar Niger kuma kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM. A sauran sassan ƙasar kuma ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Niya FM a birnin Kwanni. Masu gabatar muku da shirin
Jamila Kabiru Fage
tare da Halima Jumrau.
A maganar yanke hukunci game da duk wani zargin da ya shafi saban Allah, shin kowa ne yake iya daukar doka a hannu a hannun shi ya yanke hukunci har ma ya zartas da hukuncin kisa, ko kuwa magana ce ta hukuma da kotu da kuma kwararrun masana ilimin addini? Abin da ya faru kwanan nan a jihar Zamfara daidai ne? Me ya kamata a yi a magance wannan matsala ta daukar doka a hannu?
To, domin tattauna wannan batu yanzu haka muna tare da Sheikh Isa Ali Ibrahim Fantami, masanin addinin Islama, ƙwararren masani mai digirgir a wannan ilimin fasahar kwamfuta kuma malami a Jami'ar Madina. Da watan za ku kasance tare da mu ta cikin wannan shiri na yau da gobe shirin matasa, domin mu da ku mu anhwana da faɗakarwa da kuma ilmantarwa da Sheikh Isa Ali Ibrahim Fantami zai yi a wannan dandali na matasa.
Da farko ga amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook da Twitter cewa me ye ra'ayinku game da masu daukar doka a hannunsu ba da yawun kotu ba, suna zartas da hukuncin kisa akan mutanen da suke zargi da furta wasu kalamun saban Allah.
Gaskiya mutane suna tafka kuskure wajen daukan doka a hannunsu. Ya kamata idan ana zargin mutum da wani laifi ko da ba na sabo ne ba, kamar satar babur, da zara an kama barawo sai jama'a su hana miƙa mai laifi a hannun hukuma ta hukunta shi. Mutane sun sha kona barayi ko kisa ba tare da bincike ba. Sako daga Naziru Ibrahim Gimba.
Duk wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jininsa ya halatta. To, amma ba a ba wa al'umma damar daukar doka a hannunsu ba. To, tambayata a nan shi ne, idan aka kama shi aka kai shi hannun jami'an tsaro, shin za su kashe shi ne kamar yadda ake tsammani? Sako daga Tahir Muhammad.
Yau da gobe lallai maudu'in ku na yau na da mahimmanci sosai, ganin yadda a duk lokacin da aka ce wai wani ya zagi Annabi sallallahu alaihi wasallam, zaka ga mutane ba za su bincika ba sai su horma wanda ake zargin da duka a wasu lokuta har ya kai ga kisa. Kai, abun ban takaici ma idan an kai kururuwa ga barawo sai kaga Hausawa sun yi ca ana hwamacewa a kashe shi. Ka san mai hadin wannan maganar bai san addininsa ba. Sako daga Ibn Abdullah Bojude.
Yau da gobe, gaskiya laifin mahukunta ne, saboda ko an kai musu ƙara ba sa ɗaukar mataki. Wannan dalili ne ya sa mutane suke fusata sai su ɗauki doka a hannunsu. Fatan mu Allah ya shige mana gaba, ya sa mu dace. Amin. Sako daga Anas Umar Abubakar Soba ne ko Soba?
Soba.
Soba.
Assalamu alaikum yau da gobe da fatan duk ma'aikatanku na lahiya. Hakika ra'ayina akan masu daukan hukunci a hannunsu saboda dalilansu na batanci ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni a nawa ra'ayi su ma hukuma ta kama su ta hukunta su daidai da laifin da suka aikata. Bai kamata a ce mu matasa muna hawa dokin zuciya ba, muna daukan doka a hannu. Ai, muna da magabata, idan mutum ya irin wannan laifin sai a kai shi can domin a yi masa hukunci. Amma a zahirin gaskiya matasa muna tafka kuskure wurin daukan doka a hannunmu. Idan aka ce kowa ya dauki hukunci a hannunsa, to kasar mu Najeriya ba za ta zauna lahiya ba, kuma shugabanninmu ba su da amfani kenan idan muna daukar doka a hannunmu. Allah ya sa ƴan uwana matasa su gane su daina daukan doka a hannunsu. Amin summa amin. Sako daga Arabiyu Muhammad gidan Madi Sakkwato.
A gaskiya duk mahalukin da ya baci maganar Allah mai girma daukar doka a hannu shine daidai. Idan wani dan siyasa ne aka zaga sai a garzaya da shi wurin jami'an tsaro mafi kusa. Sako daga Usman Yahaya mai Chelsea.
A gaskiya VOA wannan tambaya da kuka yi ta daukan doka a hannu ta gamu ta rabu. Su mutane sun riga sun san idan sun kai irin wannan zargi kotu babu wani hukuncin da kotu za ta yi na adalci musamman in mutumin mai hanya ne. Maganin wannan matsala ita ce a yi hukunci da Alkur'ani kawai shine babu san ran kowa a ciki. Sako daga Umaru Sule.
Gaskiya ba daidai bane, amma su ma kotu ba sa kyautatawa yadda suke zartar da hukunci. Ko an yanke wa mutum hukunci kwana kaɗan kaga mutum ya dawo ya ci gaba da laifinsa ko kuma a ce wasu sun gudu daga prison. Wannan yana daga cikin abin da yasa wasu ke ɗaukar doka a hannunsu. Sun raina yadda ake shari'ar ne. Sako daga Sufyan Masud.
Jahilci da kuma hassada da kuma hotawar da wasu baragurbin malamai ke ma jama'a ita ce silar ɗaukar doka a hannu. Sako daga Gazalli Muhammad ADC Shuni.
Tunda hukuma bata aikinta, to sai al'umma su ci gaba da aikata abin da zai gamsar da su. Sako daga Muhammad Kamal Ibrahim.
Idan kuma muka leƙa shahin Twitter @kabir_capson yace al VOA Hausa, yawancin mutane sun dawo daga rakiyar kotuna ne, suna tunanin ba za a yi musu adalci ba, shi yasa suke ɗaukar doka a hannunsu.
@danfulani mubi yace @VOA Hausa, yau da gobe kamata a yi hukumomi su rinka hukunta duk wanda aka samu da ɗaukar doka a hannunsu, ta haka ne kawai za a magance matsalar.
@Mansas ya ce @VOA Hausa, a samar da hukunci ga irin laihukan da kan sa mutane ɗaukan doka a hannu, misali cin zarafin addinai.
Sai daga ƙarshe kuma @Suleiman_Tanko ya ce @VOA Hausa, kamata ya yi hukumomin tsaro na 'yan sanda su yi ƙoƙari su riƙa gudanar da tarurruka ga al'umma domin ilmantar da su bisa illar yin haka.
Thomas saurare, kamar yadda muka gaya muku yanzu haka dai muna tare da Sheikh Isa Ali Ibrahim Fantami, amma ka yi muhara tattaunawa da shi ga Andy Bature da wata matashiya.
Al'umar kasar mutilas rayuwa za ta zamdari ba. ya faru dan Allah kar mu sake mu ji tsoron ubangijin mu in mun yi komai yana ganin mu mu yi roƙon shi hada kan mu shi kawo sauki shi hada kan mu ci gaban rayuwa shi ba mu shi bani ne masani ne addu'a kun shi sai mu kara jalla samu yi zama da lafiya
To masu saurare da fatan kun gyara zama kuma kun ba mu hankulanku nan kun kasa kunnuwa za ku ji bayanin da Sheikh Isa Ali Ibrahim Fantami zai mana akan wannan batu na daukan doka a hannu. Assalamu alaikum Sheikh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Malama kuna lafiya?
Lafiya lau sannu ina daliba dai daliba ku ci ai.
Allah ya gina to mun gode sosai.
Mu ma mun gode sosai muna godiya da ka samu.
Ina ta'aziyar rasuwa da ake Allah
ya gode na gode sosai na gode na gode Allah ya saka da alheri Allah ba da ladan ta'aziyar. Kuma muna godiya da ka samu dama ka amsa wannan gayyata ta mu domin mu tattauna da kai kai bayani mu fahimci abin da ake nihi da duk wannan abubuwa dai da ke tafaruwa na daukan doka a hannu. Idan muka duba za mu ga a kudu
muna roƙon Allah ya mana jagorancin mu da ku gaba
daya. Amin ya Allahu amin. Yawa idan muka duba za mu ga a kudu koyaushe za a ce dan arewa yayi laifi an kama shi an kashe shi ba a kai kotu ba. Arewa ma haka zaka ga akwai so da yawa musulmi za su kama musulmi yayi laifi a kashe shi wanda ba musulmi ba shi ma me ke faruwa ne a ina wannan al'amari ya samu asali.
To assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila hakika gaskiya wannan maudu'i ne mai matukar muhimmanci dukkan wani mutum mai hankali da ya san addini da rayuwa idan aka ce wannan abubuwa suna faruwa a kasarsa yana cikin tashin hankali. Babu kokonto in aka tambaye ni ta ina abun ya samu asali na farko zan iya cewa wani lokaci akwai jahilci. Saboda koda addini kake so in dai ba kai karatu ba to san addini da jahilci yana kaiwa ga cutar da addini. Na biyu ana iya samun dalilin son rai wani lokaci wasu sun san abu bai da kyau amma don su bakanta wani ko wasu ko don su faranta wani ko wasu sai su dauki doka a hannunsu. Na uku rashin aikin yi da yawa cikin al'umma duk society da ake rayuwa babu aikin yi to lalle matasa shedan cikin sauki yana aiki da su wajen cin maburin sa matuƙa da gaske. Na hudu hasaba ta yawa a rayuwa muna cikin al'ummar da ko zargi aka yi mutum babu tabbacin yayi laifi saboda hasada wani zai aiki da wannan dama don ya ga ya hukunta shi ko ya cutar da shi. Na farko gaskiya waɗannan su ne abubuwan da aka ce ina ya samu asali ne waɗannan su ne sabubba da suka kawo mana su. Saboda dukkan al'ummar da take da tsari in tana da addini ba a wannan. Na yi shekaru na baya-bayan nan a ƙasar Saudi Arabia. Babu ƙasar da ke kwatanta aiki da Qur'ani da hadisi amma ban taɓa jin wani mutum ya yi laifi wasu sun kashe shi ba. Saboda in aiki da Qur'ani ne ba mu kai Saudiya ba. In son musulunci ne ba mu kai su ba. Idan tarihi ne ba mu kai su ba. Haka idan waɗanda suke kudancin ƙasar nan suke yi duk son addininsu da suke da'awa da shi ba su kai ƙasar Amerika ko Ingila ba. Amma duk ƙasashen nan tare da ba su yi tarayya na addini ba. Zaki ga akwai wani mataki na mutunta dan adam idan yayi laifi mutum bai daukan doka a hannunsa sai ya kai zuwa ga hukumar da ya dace su yi wannan hukunci da. Tare da cewa misalan da na bayan na kasashe ba dukka suka yi tarayya na addini ɗaya ba. Amma tunda akwai mutane da suka san ya kamata koda ku an samu sabanin addini kuma akwai kwatanta tarbiyya da kuma mutunta ran dan adam wannan zai nuna miki ba a gaggawan daukan doka a hannu.
Yawwa Sheikh idan muka koma Najeriya da muka dauki misalin abin da ya faru kwanan nan a Zamfara game da kisan wasu mutane takwas da aka yi me ka sani akan wannan abu na irin waɗanne irin bayanai ka tattara akan wannan batu saboda wasu suna cewa kristoci aka kashe wasu na cewa a'a waɗanda aka kashe duka musulmai ne me ka sani akan wannan batu.
Wato yadda kika faɗa waɗannan ruwayoyin na ji su tare da cewa babu wata hujja da na samu guda ɗaya mai ƙarfi akan cewa ma ba musulmai bane ni a yanzu. Na yi magana da wasu ƴan uwa da yake abin ya faru a mafara ne. Na yi ta ƙoƙarin na samu sarkin mafara ne magana da shi da yake yana ga mutunci na kuma ina martaba shi Allah bai kaddara ba, kwana na biyu ina kokarin nema gare shi ne martaba sarki, Allah bai kaddara ba. To bana so na yi magana mai zurfi akan addinin waɗanda suka yi abin, sai dai babu laifi in ta kama a yi magana kan abin da ya faru shi ne za a yi. Ina ga a matsayinku na 'yan jarida, mun fi tsammanin mu ji tantance labari a bakinku. Ya so kuka tantance mu sai a mana tambaya a kai.
Eh, to bayanin da muka samu dai da muka karanta, aka ce gwamnan jihar Zamfara ya bayar, aka ce bincike ya nuna cewa mutanen takwas da aka ce an kona gidansu duka musulmi ne ba kristoci ba ne. Kuma abin ya haro ne kamar a makaranta.
Ni ban shi ne labarin da na samu gaskiya daga cikin garin Zamfara cewa ba kristoci ba ne musulmai ne, shi ne labarin da na samu.
Amma ni Sheikh ana ina da tambaya. Da menene ma idan kristoci ne ko musulmai ne, menene bambanci abin da aka ya faru?
Wato na farko gaskiya malama, idan mutum ya yi kuskure ko ya yi batanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko kuma yi mummunan batanci da musulunci da ke isa zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, ko ya ci zarafin Qur'ani wanda batancin shi ma yana iya kaiwa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tare da cewa mun san duk duniya ba mu musulmai ba mu da littafin da ya kai Qur'ani, ba mu da abin da ya kai Qur'ani, babu dan adam da muke mutuntawa kaman Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Son sa ibada ne, kinsa kafirci ne, kaunarsa imani ne, juya mar baya fita a musulunci ne. Ba a taba dan adam adali irinsa ba, ba a taba mutum mai rikon amana irin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba, ba a taba mutum mai tausayi a tarihin duniya irinsa ba, ba a taba mutum da ya san ya kamata a duniya irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda hatta Professor Marcus Hellhart ba musulmi ba ne, da ya fitar da tarihin mutane 100 da suka bi kowa tasiri wajen canja duniya, sai ya ce Annabi Muhammad shine na farko sallallahu alaihi wasallam. Muna mutunta shi kuma san sana daga cikin hatta rukunan musulunci. Amma duk da wannan, addinin musulunci bai karantar da musulmai na farko cewa wai duk wanda ya batance manzon Allah take jininsa ya halatta ba. Akwai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi batanci gare shi, akwai wanda an yanke hukuncin kisa kamar na Ka'ab bin Ashraf. Amma in kika duba Qur'ani da hadisai, batancin da aka masa yayi hakuri, in kika tattara akwai ayoyi da hadisai sun fi guda 300. Amma duk binciken ɗalibi zai tabbatar da wuraren da aka yi hukunci ba su wuce guda 2 ko 3 ko 4 ko abin da ya kaba da wannan ba, a cikin abin da ya faru sa ɗaruruka. Menene dalili? Saboda na farko, tarihin musulunci da karantar musulunci ya zo da tsari ne na tausayi da hakuri da kuma karantar da wanda bai fahimci manufarka ba. Wannan shi yafi komai muhimmanci gabanin kaiwa zuwa ga yanke hukunci. In kika duba ayoyi da ke cikin suratul Tauba, ayoyi da ke cikin suratul Munafiqun, ayoyi da ke suratul Qalam, babu irin batanci da ba a masa ba. Ayoyi da ke cikin suratul Shu'ara, babu irin batanci da ba a masa ba. Amma a cikin duk wanda Allah ya saukar da ayan nan ya wanke shi, babu ruwan da ya tabbata saboda ya yi batancin Annabi Sira da Aminji sabata a gari, yake kuje ku kashe shi. Saboda me? Saboda manufar musulmi na farko ba shi ne ka kashe makiyinka a kafirci ba. Manufa na farko, yaya za a yi abin da bai gane ba na alheri ya gane. Idan muka duba a babin misali, malamai da dama sun nuna mana cewa batancin da aka mar da ya hakuri suna da yawa. Na farko, akwai hadisi a cikin Sahihul Bukhari, hadisi na 6528. Wasu Yahudawa sun zo har cikin gidan Annabi Muhammad Sira da Aminci sabbata a gare shi, suka cutar da shi, suka yi bagajen maganganu a kansa, har ma suna marƙizi da cewa assalamu alayka, wato kamar mutuwa a kanka da gangan, saboda suna mara mummunan fata. Nana Aisha Allah ya kara mata, da ta kusa ta ce da mutuwa da tsinuwar Allah a kanku, Annabi ya ce haba Aisha, Allah fa mai kyautatawa ne, kuma yana son kyautatawa a cikin komai da komai. In ba su gane manufar ki ba sun mun mummunan addu'a, ai ki saki addu'a ta alkhairi, ai ba burin mu ne su je su lalace ba. Wannan a cikin gidansu ya faru, da yake da ikon ya sa a hukunta su. Amma tare da wannan manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi, bai yi wannan hukunci a kansu ba, kwata-kwata sai ya hakuri ya ma ja hankalin iyalansa da cewa ki yi kokarin roƙa musu shiriyar Allah, shi ne abin da ya fi muhimmanci. Kar mu manta da cewa akwai hadisi da ya zo shi na wani mutum Dhul Khuwaisira da ya batanci gare shi a cikin hadisin Bukhari, har manzon Allah ya raba ganima ya ce Annabi, kai ba kai adalci ba, i'dil ya Rasulullah fa innaka lam ta'dil, ba kai adalci ba. Ya aibata manzon Allah, sayyidina Umar ya ce da'ani adriba unuqa ya Rasulullah, manzon Allah bari na tsara kansa, Annabi ya ce rabu da shi. Annabi ya hana kashe sharike, sai a cikin irinsu akwai wanda suka a tsatsansu masu siffa kazalika, za ki sanna da tsawo. Abinda nake son ishara gare shi a nan fa a gabansu aka yi, amma saboda tausayi na musulunci da neman shiriya, bai yi gaggawa da wuri yace ku yi kokarin kace shi a wurin ba sai me tare da cewa shi shugaba ne yana da ikon ya zartar amma burinsa mutum ya gane kuskuren sa ya shiryu a gudu tare a tsira tare a shiga aljanna tare shi fida cewa ga hadisin Bukhari da yake kara bayyana mana annaba da so gabace shi yake cewa bayan an ji masa ciwo mutanen Taifa sun fasa kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ji masa ciwo iyaka da yake faruwa yana ciki jini na zuba a kansa sahabbai suna roƙon addu'a yayi addu'a ne muni akan wanda suka halakar da shi amma cewa har Allah ya turo masa mala'iku guda biyu cewa mala'ikan dutse in kana so a gangaro da dutsen da ke nan wurin ya zo ya fada akan su ya halaka su gaba ɗaya su mutu bi ma'ana a rama maka abin da suka yi abinda annabi ya ce Allahumma ghafir liqaumi fa innahum la ya'lamun ya Allah ka gafarta wa mutane na ba san gaskiya bane da sun gane ba za su yi wannan ba tare fa da cewa mala'ika ne zai halaka su amma annabi ya kiyarda sai ya ce Allah ya gafarta musu Allah ya shiryar da su ga ba yahudiya wacce ta dafa abinci ta saka guba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci abincin abun nan ya cutar da shi iyaka a cikin sahih Bukhari hadisi na 2774 har sahabbai suka ce bari mu kashe ta saboda retaliation daukan fanza annabi ya ce a rabu da ita tare fa da ta cutar da shi wanda akwai ma dalili na daukan abu koda ababin daukan fansa ne amma duk da waɗannan abubuwa annabi tsira da aminci sabbata a gare shi bai yi ba babu wanda suka cutar da shi irin kafiran Makka irin su Abu Sufyan a lokacin gabanin su musulunta sun kashe masa sahabbai sun masa batanci sun zuba kashi a kansu yana sallah an dora mahaifa tara kuma a kansu yana gindin Ka'aba yana sujada babu abin da bai a kansa ba amma tare da wannan lokacin da ya shigo garin Makka ya bude Makka ya nasara me suka suna tambayansa me za ka yi da mu yace musu mata zannuna anni fa'ilin bikum me kuke zato zan muku a yanzu irin cutar wanda kuka mini sai suka ce akhun karim wa ibn akhin karim mun san kai mutum ne mai daraja kuma kai dan uwa ne mai daraja sai ya ce izhabu fa antum tulaka kuje ku dinna yafe muku kuje kawai an sake ku wanda ya cutar da shi fiye da kowa a duniya shine Abu Sufyan a lokacin da annabi ya ci fatihu Makka sallallahu alaihi wasallam Abu Sufyan kowa yana ga ya shiga uku amma annabi sai ya ce man dakhala baita Abi Sufyan fa huwa amin duk wanda ya je gidan Abu Sufyan ya ma buya to da ikon Allah ya zama amintacce inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawa shiga gidansa ya zama gidan ne yanzu na kariya abinda na kawo waɗannan hadisai malama shine dan mu gane fa cewa tare da cewa akwai wuraren da aka yi hukunci kamar na Ka'ab ibn Ashraf amma wannan irin misalan in kika kwatanta wanda ya haƙuri waɗanda aka yi hukuncin ba su wuce kashi da cikin 100 ba gaba ɗaya
yawa shak duk waɗannan misalai da mu da masu saurari yanzu mun ji irin haƙuri irin na annabi sallallahu alaihi wasallama idan muka koma kan wannan batu na zamfara wannan al'amari ya faru ne tsakanin wasu ɗalibai biyu a makaranta suka fara faɗa sai ɗayan yayi kururuwa yace ya ga wani yayi ɓatanci ga annabi sallallahu alaihi wasallama aka taru aka mishi duka kamar ya mutu sai aka ɗauke shi aka kai shi asibiti kahin a ɗauke shi aka kai asibiti akwai wani mai shago aka kira mai shagon ya zo ya taimaka mai shagon ya ɗauke shi ya sa a mota aka kai shi asibiti da suka ji labarin ya horo a asibiti suka bi shi asibitin sannan shi wannan mai shago da jami'an tsaro ne suka buƙaci ya zo ya taimaka shi aka zo aka kona mishi shago kuma aka je har gidan shi aka kashe mutane
iyalan shi
aka kashe iyalan
shi suka kona mishi shago
suka kona shago kawai shi ba abin da kawai da an ce ya zo ya taimaka me zaka ce game da wannan kuma idan waɗanda suka aikata wannan abu suna jinka wani irin wa'azi zaka musu wace irin nasiha zaka musu
sannan kuma su kansu ma hukuma
na tabbatar malama yadda kika yi bayanan dole kun yi bincike tun da asarin sana'ar ku kun fi kowa iya bincike na labari idan kuna buƙatar yin binciken bil hakika akwai ta da hankali yadda kika faɗi bayanin nan wanda ina kyautar ta haka ya faru na farko abinda shari'a ta karantar ko da mutum laifin da ya yi na bulala ne kamar yadda ake bulala 80 ko 100 ko kuma na kisa ne kamar yadda ake iya yi ko na yanke hannu kamar yadda ake yi a shari'ar musulunci dan adam da aka yi wa laifi ko wanda yake jin fushin an yi laifi ya dauki doka a hannunsa dan ya aikata wannan haramun ne kes din makaho da ake bayarwa a cikin littafin Abu Dawud da cewa ya kace wata baiwa da tai wannan wannan na farko malamai da dama sun dauke shi akan ba matsayin dalili ne da dauki doka a hannu ba dukan doka a hannu a tsarin addinin musulunci haramun ne dole sai an je gaban alkali akwai Sheikh Hamid Al-Jubair shine babban alkalin musulunci a garin Jidda na Saudiya yace dukkan al'ummar da talaka ke daukan doka a hannunsa, in dai ba a daina wannan ba, al'ummar ba ta da zaman lafiya har ta koma zuwa ga Allah, ba zai ta zauna lafiya ba. Saboda matakai da ake iya bi a tabbatar da an yi laifi ko ba a yi ba, dan adam da yake cikin fushi ya zo da man fetur da ashana, ai ba ya da lokacin bincike. Kuma in yana da lokacin bincike ba hakkinsa ne bincika ba, amma alƙali zai so a tawo maganan mutum ya maimaita a kawo shaidu, shaidun ma a yi ƙoƙarin fatar da su a gane ƙarya suka yi ko gaskiya ne, har ma a tambaye su a ɓoye a ce wani irin kaya ya saka lokacin da ya yi, kowa ya shigo ya fara shi kai kadai don a iya gane sun gani ko ba su gani ba. Yace duk wannan binciken in ba gaban alƙali aka je ba, babu hukuncin da mutum zai yi ya zama daidai, dole sai an je gaban alƙali nan za a iya yi. Idan muka duba littafin Al-Furu juzu'i na 6 shafi na 53 yana cewa haramun ne ga musulmai don suna ga an ƙetare wata ka'ida matukar kasar akwai gwamnati, su ɗauki doka a hannunsu ba su kai zuwa ga shuwagabanni ko zuwa ga alƙali ba. Mutane suna fakewa kamar yadda jikun karanta sakonnin wasu aya kafofin watsa labarai ko na sadarwa na zumunci, wai sukan ce ai hukumar ne ba ta yi. A ka'ida abin da mutane ba su gane ba shine idan kai aka yi laifin ka kai hukuma ta yi hukuncin adalci ko ba ta yi ba, kai a wurin Allah ka tsira. Wanda fa bai hukuncin ba shi alƙalin ko shugaban da bai ba shine yayi wa Allah laifi. Ku talakawa da ku kai kara kun tsira. Ba kuma ai ana hukuncin dan akular da wani ko a bata wani rai bane, in dai kana yi ne dan ka tsira a wurin Allah, kana daukan al'amari ka kai kotu gaban alƙali, ko alƙali yayi ko bai yi ba, yanzu kun dora masa nauyi ne shi zai je bayani gaba ga Allah, ku nauyin da aka dora muku ku kai barna dan ai hukunci akai kun kai. To zaka ba haƙƙin mu bane shugaba yayi ko bai yi ba, alƙali yayi ko bai yi ba, mu haƙƙin mu na farko a wurin Allah subhanahu wataala mu kuma da shi yafi komai, tare da cewa dabi'a ce ta dan adam yana so ya ga an yi hukuncin da ya dace, duk mai imani yana so. Amma wannan ba shine manufa ta farko, manufa ta farko shine mu sauke nauyi a wurin Allah mu kubuta. In muka duba cikin littafin tafsirin Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala a cikin suratul Baqara yayi magana akan cewa malamai dukkanin su sun yi ittifaki akan talaka ya dauki doka a hannunsa ya saba addinin musulunci. Haka Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala yace malamai sun yi ittifaki cewa baya halatta ga musulmi dan an taba haƙƙinsa kawai ya dauki doka a hannunsa. Haka Imam As-Sanani cikin Subulus Salam juz'i na 1501 duk waɗannan malamai sun yi tarayya akan cewa it sun yi ittifaki cewa wanda ke da ikon hukunci shine ko shugaba na gaba ɗaya ko alƙali. Amma ni da nake talakan gari ko kawai nake dan limanci a anguwa ko limamin juma'a ko wani dan kasuwa ko dan siyasa ko kuma wani captain din tim din kwallon kafa ko kuma wani monitor islamiyya, babu wanda shari'a ta bashi ikon ya dauki doka. Dukkanin mu wannan a ka'idan talakawa ne duk rufin asirin da muke da shi, sai mu kai zuwa ga shugabanni ko kuma zuwa ga alƙali idan wannan ya kakka sauki mu kai kara kotu ga abin da aka yi. Idan muka yi wannan tsira da muke nema a wurin Allah mun kubuta, kuma shugabannin yanzu su suke da haƙƙin su gyara. In ma akwai kalubale su shugabannin za mu je mu yi wa nasiha su yi abin da ya dace ba wanda ya laifin ba.
Yawwa, dama tambaya ta ta gaba in ce to su shugabanni shek me zaka, wace irin nasiha zaka yi musu duk da lokaci ya danno kai? Za mu ga masu ɗaukan wannan doka a hannunsu zaka ga sun kashe mutum, amma sai a ga ba abin da aka musu, kenan gobe ma su ƙara kenan.
Na goyi bayanki, dukkan al'ummar da laifin shugabanni shine dukkan shugaba da yake shugabanci sai ya zama akwai waɗanda in sun yi laifi za a basu don saboda suna da uwa a gindin murku, wasu za a musu azaba. To duk mai wannan shugabanci din yana halakar da al'umma, don manzon Allah ya ce innama ahlaka man kana qablakum idza saraka fihim ash-sharifu tarakuhu wa idza saraka fihim ad-da'ifu aqamu alayhi al-hadda. Babu abun da ya halakar da wanda suka rigaye ku, kamar idan babbai laifi sai a bashi, idan talaka sai a hukunci a kansa. Shugaban da ya adalci yana cikin mutane bakwai da Allah yake inuwantarwa gobe kiyama. Ranar da babu inuwa sai inuwar Allah, sab'atun yadhilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu. Na farko annabi ya ce shugaba adali, in dai shugaba ya adalci yana tsira a duniya yana tsira a lahira, gobe kiyama shugaba adali yana cikin na hannun daman Allah subhanahu wataala. To haka adalci shi yake kawo zaman lafiya. Ko da Sheikh Usman Danhodi Allah jidansa yana cewa daular kafirci idan tana adalci Allah yakan zauna ita lafiya, sai ta je lahira Allah ya mata azaban kafirci. Amma daula ko musulunci take in kai zalunci Allah yana karya ta. Don haka wajibi shuwa ga su gane babu abin da ke sa al'umma ta dore, al'umma ta yi nasara a samu zaman lafiya kamar adalci. Babu abin da ke rusa al'umma kamar zalunci.
Mun gode sosai Sheikh, muna godiya sosai da fatan duka talakawan da shugabannin sun ji wannan nasiha da kai masu saurare. Iyakacin shirin kenan, sai kuma ranar Litinin da izinin Allah. Ku huta lahiya. Mun gode sosai Sheikh. Masu wasanni ba ta kyale ba. Yan wasan kwallo ba.